أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما يوجدي على الله سبحانه وتعالى دكما سلاتي كمنزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لصحابان سقبائي لآلة يسدون البيسو أكن تفركي نقريها إزواء رانا كرشي تكيم فلل الله سبحانه وتعالى يبامو إيكو كما يدمال يبياني منزو أغرين دمغرام دنقبات الدورة دكما كراتي تكا كما الله يقدري gashi muka samu dama muka kebe wani lokaci don mu zo nan garin mata mai da saboda gabatar da wato darasi har yanzu dai a cikin wato jihar da magaram kuma muna shirin dagawa nan zuwa ran asabar insha Allah ta'ala za mu fuskanci wato garin mara iki nan can ma za a gabatar da daura insha Allah da karatu tukka gurgudun abinda Allah ya kore muna na lokaci kuma da damar da muka samu. Abin azun nan an gabatar da karatu ga mata kadai, wanda dama tafiyar musulunci tafiya ce ta maza da mata, ba wanda zai zo ya nuna mana ya kamata mu rayu da matanmu ko ya kamata mu rayu da ƴaƴanmu ko ya kamata mu tarbiyyantar da matanmu ko ya kamata mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu maza ko mata ko ya kamata mu gudanar da rayuwarmu, domin mu musulmi ne kuma muna da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu bi shi ne alkur'aninsa da sunnarsa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Duk wani tsari, duk wani tunani, duk wani abu da za a kawo ya saba ma alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu watsar da shi, domin mun san bata ce halaka ne. To, bayan an gabatar da karatu ga mata bayan sallar la'asar, sannan kuma aka gani cewa ya kamata a gabatar da karatu na maza wanda kuma ya shafi maza ya shafi mata, don saboda alkhairi ya haɗe kowa da kowa. To, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdausil a'la ya rabbal alamin ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya. Maudu'in da zamu tattauna a kansa mun faro shi ne tun daga dawagaran duniyar musulmi a yau ko ta yau, saboda kowane zamani yana da ƙalubale da yake fuskanta. Idan muka dubi magabatanmu sun fuskanci waɗansu ƙalubale waɗanda yana yiwuwa a yanzu nan akwai su amma sun canza salo, ko kuma wani ƙalubale wanda can da ba babu shi kuma yanzu sai yake bayyana. Kun ga, idan muka ɗauka misali shigowar Turawa, iyayenmu sun yi yaƙi da Turawa na mulkin mallaka, ko ba haka ba? A yanzu kuma an ce an ba mu ƴanci, amma kuma salon bautai ya canza mini, sun canza salo, suke buga mana kuɗaɗen da muke amfani da su. To, ai, wanda yake buga maka kuɗaɗe ai shi ne ya bautar da kai, domin ba ka iya sayan waɗansu kaya sai ya baka kuɗin, ba ka iya biyan ma'aikata sai ya baka kuɗin, ba abin da za ka iya yi sai da kuɗin. Kenan, har yanzu dai wani salo ne an ka canza, an fita ta ƙofa an dawo ta windo, yarensu ya fi yarenka muhimmanci a cikin yankinka a cikin ƙasarka. domin da yaren su ne za a tafiyar da tsarin gwamnatinka. Yaren su da shi za a karantar da ƴaƴanka, dole sai ka yarda da haka. Sannan kuma tsarin rayuwarka su ne za su faɗa ma yadda ya kamata ka rayu. To ina mu ta tafi? Har yanzu mu ta nan. To dole sai mun zamanto muna fahimtar ƙalubale wanda muke fuskanta da irin salon da ya canza, da kuma yadda in mun yi kaza za a iya yin kaza, in mun yi kaza sai da mun to muna shirye a kowane lokaci. Domin al'ada ce ta maƙiyi da kuma wanda ya mallake ka ba zai taɓa yardar ba ka fita a hannunsa. Amma sunna ce ta rayuwa, zalunci bai taɓa ɗore ba. Turawa sun mallaki cana, a yau cana ta kuɓutar da kanta daga gare su. Sun mallaki indiya, yau indiya ta fi ƙarfinsu, ba wanda ya sai bautar da su. Sun mallaki pakistan, pakistan ta riga ta mallaki makamin nukiliya, ba yadda za a yi da ita. To amma ƙasashen larabawa da ƙasashen afirka, ga mu muna musulmi, muna da musulmai masu yawa ƙwarai da gaske, to nan ne suke so su ci gaba da mulkin mallaka, kuma suna bin hanyoyi domin idan muka sulkuce to su ne za su shiga cikin bauta. Shi ne duk fafatukar da suke yi da zamanto suna riƙe da mu. Wanda kuma 'yan Afirka sun halka, larabawa su ma duk da yake akwai matsaloli su ma suna nan suna fahimtar sharri. To shi ne kuke ganin har yanzu ana kai da kawo, ana kai ruwa rana. Kenan maudu'i ko maudu'ai ko matsaloli da suka shafi duniyar mu ta yau, matsaloli ne masu muhimmanci ƙwarai da gaske, wanda ya kamata musulmai, malamai da kuma du'at ɗaliban ilimi, ‘yan uwana, mu sa su gaba mu rinka bayani ga al'umma. Ba na son na tsawaita game da muqaddima saboda lokacinmu kamar gurguren awa ɗaya ne, amma maudu'in da nake so mu tattauna a kansa shi ne matsala wadda ta hanyar ta ana bi a ruguza mu, wata kofa ce wanda ake bi don saboda a ruguza kasashen musulmai. Domin maƙiyi da ya yaƙe mu da kansa, ya zo da sojojinsa, ya zo da kayan yaƙinsa, ya shigo kasashen mu ya mallake mu. Yanzu kuma baya buƙatar wannan, yana ganin akwai hanya mafi sauƙi, musamman kasashen Afirka. Idan muka ga mutum wanda yake farar fata, mu kuma baƙaƙe, mun san baƙo ne. Amma yanzu sai suna son su mallake mu daga nesa. Idan suka mallake mu daga nesa, lokacin da muka ce za mu bijire musu, sai su yi muna, wato su janyo muna waɗansu matsaloli waɗanda za mu kashe kanmu da kanmu. Kaga sun hunta. Da, da mu da su ake yaƙin. Yanzu kuma suna son a wa junanmu mu kashe kanmu. To kinan kaga ƙalubalen da yanzu ya fi hatsari. Matsalar da nake son mu yi bayani akan ta a gurguje, matsala ce ta kafirci da kafirtar, al-kufru wa takfir. Za mu yi bayanin waɗannan kalmomin a cikin yaren larabci don mutane su fahimce su. Sannan mu zo mu yi bayanin nau'u'uka na kafirci da kuma kafirtarwa, sannan mu ga tasirin irin wannan a cikin ƙasashenmu a halin da muke cikin yanzu, musamman ƙasashen Afirka inda musulunci yake da ƙarfi, da kuma ƙasashen Larabawa. Allah ya taimake mu. Kalima ta kafirci Bahaushe ya aro ta ne daga Larabci, daga al-kufru. Kafara yakfuru kufranan. Asalin kalima ta kafirci a larabce tana nufin asitru, shine a suturta abu ko a lullube shi. Shi yasa larabawa suna kiran dare al-kafir li'annahu yasturu dunya bi zalamihi, domin yana lullube duniya da duhunsa. Shi yasa ake kiran manomi kafiri. Allah ya ce ka masali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu, nan da anka ce ka masali ghaithin kamar tsiro, a'jaba al-kuffara, wanda yake kayatar da manoma, nan ba kafiri ake nufi ba, na shari'a. domin inda na ana rufin kafirai a shida don manoma a Nijar sai mu samu su kablasan to amma wannan kablasan na lugari ba na shari'a sannan kalima ta kafirci tana iya zuwa wani lokaci tana nufin kafiri wanda ya fita daga cikin addinin musulunci wal kafiruna hum zalimun fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kafirai ake nufi akwai lokacin da kalima ta tazo ta kafirci tana nufin butulcewa ko da mutum bai fita cikin musulunci ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar to anan tana iya dauka kafirci wanda ya na fita cikin addinin musulunci saboda kafirai sun butulce mana iman Allah ko kuma mutumin da musulmi ne amma ya butulce mana imomin Allah to bai fita daga cikin musulunci ba amma ya butulce mana Allah imma baka gane wannan ba saboda wani zai ganin wannan bayani ya yi masa nauyi a cikin suratul shu'ara Allah yake ba mu labari lokacin da annabi Musa ya fara tattaunawa da fir'auna fir'auna ya ce ma annabi Musa alaihim wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min al-kafirin ka aikata aikakka wanda ka aikata kuma kana daga cikin kafirai ba wai yana nufin annabi Musa ba musulmi bane don shi fir'auna ya idda ya insi Allah ne amma yana nufin ka butulce mu ni'imar da muka yi maka mun ne ka tun kana yaro muna kashe mutanenka kuma kai mun yi maka baiwa mun barka a rayi mun fahimci wannan da kyau to wannan kenan kalima ta kafirci a cikin yaren larabci idan muka dauki kalima ta at-takfiru kuma sai ya zamanto daga kafara din ne a larabci yaren larabci asalinsa idan fi'ili yana da harfi uku yana lazimi ma'ana bai da maf'ulun bihi in ana son a ƙetara zuwa ga maf'ulun bihi sai a ƙara masa alhamza ko kuma a yi masa shadda kaga kafara ya kafirta shi da kanshi kafarahu ya kafirtar da shi akfarahu an ƙara alhamza ya kafirtar da shi kenan ka danganta mutum zuwa ga kafirci wannan kenan to anan zan ja hankalin ƴan uwa ɗalibai kalimomi kafirci da kalima ta kafirci da kalima ta zalunci da kalima ta munafinci da kalima ta shirka da kalima ta fasikanci suna ɗaukar ma'anoni daban-daban ba ma'ana ɗaya ba waɗannan kalimomin guda biyar akwai lokacin da in aka danganta su zuwa ga mutum ana nufin ya fita daga cikin musulunci ƙarara wal kafiruna hum zalimun na ana nufin kafirai sun fita cikin addinin musulunci adh-dhulmu nan ma yana iya ɗaukar ma'anar kafirci wal kafiruna hum zalimun inna shirka la dhulmun azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm nan shirka ake nufi an fita daga cikin addinin musulunci haka kalma ta fasikanci wani lokacin tana nufin shi ma fita daga cikin addinin musulunci afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu haka kalma ta shirka wani lokacin an kai amfani da ita an nufin an fita daga cikin addinin musulunci inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha haka wani lokaci an kai amfani da kalma ta munafinci ana nufin an fita daga cikin addinin musulunci ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا akwai lokacin da za a amfani da kalma ta kafirci ba ana nufin an fita daga cikin addinin musulunci ba shi ne ake kira kufrun duna kufr kamar yadda muka ce tana nufin butulci wani lokaci kamar yadda fir'auna ce fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sannan kuma akwai lokacin da za a amfani da kalima ta zalunci ba ana nufin mutum ya fita daga cikin addinin musulunci ba ko ya zalunci wani ko ko ya butulce mana ni'imar Allah bani isra'il da Allah ya ba su ni'imomi wa anzalna alaykumul manna was salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum razaqnakum wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun da suka butulce su zalunce ba ana nufin sun kafirta ba sun butulce mu ne amma Allah sun kace lan nasbira ala ta'amin wahid. Akwai lokacin da yanka kawo kalima ta shirka wani lokacin ba ana nufin mutum ya fara cin addinin musulunci ba kamar yadda zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam riya ana kiranta ashirkul asghar kaga ba a cewa duk wanda yayi aikata riya ya fara cin addinin musulunci haka wani lokacin ana amfani da kalima ta fasikanci ba ana nufin ya fita daga cikin addinin musulunci ba domin kalima ta az-zulmu aslinta tana nufin wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi a lugha kalima kuma ta shirka tana nufin kasan ya abubuwa sun yi tarayya na fata na fita ta a yaren larabci ba tana nufin fita daga cikin addinin musulunci ba ko wani lokaci wahada ya maida abu daya ashraka ya hada abubuwa guda biyu idan aka ce mutum ashraka zawjatahu ma'a zawjatihi ko kuma a zawjatin ukhra ya hada wata matar shi da wata ma'ana yayi aure na biyu ko ba haka ba nan ba a ce ayi fitar cikin addinin musulunci tunda nan ka hada wata mata da wata mata ai baka kai matsala ba sai dai ita wajen mata nan tana yiwa a wajen ta ko ka kafin da ribin musulunci Allah haka tunda an kai mutum kishiya da akwai matsala sannan kuma kalima ta al-fisq ta nufin al-khuruj fita shi yasa dukkan sakon Allah da karami da babba da wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci da wanda yake bai fitar da mutum daga cikin musulunci da kaba'ira da kaba'ira ba dukkan su asalin su fasikanci ne amma a istilahi na shari'a in ba kaba'ira ba abinda ko abinda yake fitar da mutum daga cikin musulunci tunda akwai al-kaba'ir al-mukaffira akwai ghayr al-mukaffira to dukkan su asalin su fitar daga cikin da'ar Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَيْ خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ خَرَجَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَمَّا كَانَ نَزُنُبَي سُمَا فِتَانِي دَغَا دَارَ اللَّهِ أَمَّا بَا اصْطِلَاحِ لِشَرِيعَةٍ بَا سَنْيَا سُ چِكِن وَتُ الْفِسْقُ اصْطِلَاحِ لِمَالِكِ shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam haka kalima ta munafinci wani lokaci za ka zo tana nufin kafirci innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila bashir al-munafiqina bi anna lahum 'adaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa innal 'izzata lillahi jami'a akwai lokacin da za a kawo kalma ta munafinci ana nufin wato sabon Allah wanda bai fitar da mutum daga musulunci hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiq salas alamomin munafiki uku ne yace idza hadatha kadhaba idan yayi magana zai yi ƙarya kaga da za a ce duk mutumin yayi mai ƙarya ya kafirta to ai na ganin samun musulmi sai yayi wani sai dai a ce istighfari go wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari zai saba mu ko yanzu sunan morandevu african time shine ya ance a zo karfe 9 sai 11 da fara zuwa ka ku ai maka nan na ai da kowa ya san kafiri sai illa man rahim Allah wa idza tumira khad idan aka bashi amana bai ci amana to waɗannan kaba'ir ne ba su fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata ana fahimta haka kuma wani hadisi ya zo arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa akwai abubuwa guda hudu idan suka bayyana ga mutum ya zama munafiki sai malamai suke cewa nan ma ana nufi in dai yana aikata su tare da yayi imani da Allah to yana da matsayin sa na musulmi amma bai sako sai dai in ya hada waɗannan hudu ya ci gaba da aikata su ko da yana musulmi to yana fita daga cikin addinin musulunci to wani dan qur'ani sai ce to kaji an ce ayatul munafiq salas can kuma an ce arba'u kuma duk hadisi na can an ce kaza da an ce kaza a da yace ayatul munafiq salas bai ce faqat ba nan wadanda yake son yayi magana akan su shi yasa yace maka nan salasun kenan suna da yawa kamar yadda alqur'ani in muka duba da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam sun faɗi alamomin munafiqai da ayyukan su diba cikin suratul baqara suratul tauba suratul ahzab suratul munafiqun da sauransu rashin tantance wannan ma'anar na gane cewa waɗannan kalmomin wani lokacin suna nufin mutum ya fita daga cikin addinin musulunci, wani lokacin bai fita ba, yana daga cikin abin da ake amfani da shi don ruguza aqida ta ahlus sunna wal jama'a, kuma yana daga cikin abin da turawa suka duƙufa a kan shi su yaɗa irin wannan fahimta don saboda mu ruguza ƙasashenmu. Shi yasa sai ka ji mutum ya zo ya ce wa mallam ya hukum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هكا سكي جيري أتكي سورة المائدة أنا أبو نفركو وأن سنك تكيم معلمين سكتي دوك وأنن دا كافرون دا ظالمون دا فاسقون za su tabbata ne akan jama'a guda, sai dai ya bambanta akan halin su. In an ce kafirun, mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba, ya fita daga cikin addinin musulunci. Idan hukuncin da ya aikata zai fita da shi daga cikin addinin musulunci. Zalimun, idan ya zalunci wani musulmi ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba, amma bai fita daga cikin addinin musulunci ba. Fasiqun, idan ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba, amma kuma bai zalunci kowa ba, sai dai abin zai tsaya karan kansa. Wadansu suka tafi aka bu. Wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a, shi kafirun, wato ana magana ne kan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da an ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuran zuwa ƙarshen aya. Kenan mu ake magana da mu, don an ce ga bayanin da aka gaya mana inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuran. Shi ko wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu zalimun, yana da alaka ne da Yahudawa, domin an ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs wal ayna bil ayna hadwa in sha'a aya. Na uku kuma yana da alaka ne da Kristoci, domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wal yahkum ahlul injil bima anzalallah fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. To amma duk da haka malamai suke cewa akwai ka'ida ta ulumul qur'an ta tafsiri, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, dan aya ta sabka lafabinta ba shi ake hankalta ba, wato sababinta ba shi ake hankalta ba, shi kadai sababin ake hankalta ba, wato ana hankalta ma lafabinta ba sababinta ba, domin aya ta sabka ta zina ga hukuncin masu zina, ba ana nufin waɗannan mutanen da aya ta sauka a kansu ba, su kadai ne ake nufi. Domin in haka nan ne, to ya za mu samu waɗansu mutane idan suka yi zina hukunci bayan saukar waɗannan ayoyi? Akwai sun suka ce al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafz, duk da yake su ma ba suna nufin ba a kiyasi ba, waɗansu malamai suka ce to kansu ta sauka amma kiyasi za a yi a saka su, kaga dai an haɗe wuri ɗaya. Kadiba cikin littafin mawsu'a ta asbabun nuzul, wanda ita ce mafi girman mawsu'a dai a yanzu, in ba zuwa gaba za a yi wata ba, sunanta al-isti'ab fi bayan al-asba, ba al-isti'ab ba fi bayan al-ashab na Ibn Abdul Barr al-Maliki, wanda yake bayani kan tarihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko kadiba cikin littafin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustad Dr. Musa'id al-Tayyar, ko kadiba cikin littafin ulumil qur'an daban-daban, misali al-itqan fi ulumil qur'an na Imam Suyuti, ko kuma al-burhan fi ulumil qur'an na Imam Zarkashi da sauransu. Kaga ka'idodi na malamai suka shimfiɗa kan asbabun nuzul, ko ke tattafai na usulut tafsir, misali dirasatun fi usulut tafsir na profesa na tafsiri Kabir Yunus na garin Kano, wanda kuma ya taɓa zama a jami'a ta Saitin Jar ya yi karantarwa. Kaga ka'idodin da ake biyo don tace asbabun nuzul, ka'idodi tafsilan wa tatbiqa. To yanzu kenan waɗannan ayoyin, ko da an ce akan waɗannan, akan mu aka saukar da su, waɗancan akan Yahuda, waɗancan akan abin nan Kristoci, to ai sun shafe mu, domin sun zo cikin Al-Qur'ani. Waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a, kawai waɗannan kalmomin a bar su a tsarin ma'anarsu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna, ko wani irin kafirci zai shiga ciki, mai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci, don mai fitar ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون كوني irin zalunci zai shiga ciki bai fitar da mutum daga cikin musulunci da wanda bai fitar ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون كوني irin fasikanci zai shiga wanda yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci da wanda baya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci sai aka ce to ya aka haka suka ce idan mutum yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba amma ya yadda da cewa wannan abin ya halatta ya zamanto madadin hukuncin Allah kaga babu wani hukunci da ya dace zamanto madadin na Ubangiji ya kafir koko ya yadda da cewa wannan hukuncin nashi daidai da na Allah yake ya kafir koko ya ce a wannan ma ya fi hukuncin Allah ya kafir koko ya ce halat ne ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya kafirta ko ya yi hukunci da shi ko bai hukunci da shi ba amma idan ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kenan sai ya zamanto in an ci ya fita daga cikin musulunci da wancan al-kufrul akbar da al-zulmul akbar da al-fisqul akbar sun tabbata akan shi amma idan yayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba bai yadda da cewa ba wannan madadin na Allah ne bai yadda da cewa ba daidai da na Allah yake bai yadda da cewa ba yafi na Allah bai yadda da cewa ba ya halatta ayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba amma yayi ne don mi don son ransa wannan sai a kira shi kufrun duna kufr zulmun zulmun duna zulm fisqun duna fisq rashin fahimtar wannan yana daga cikin abinda yake sawar waɗansu turawa suna ba su makamai suna ce musu ai duk al'ummar da kuke cikinta gaba ɗaya ta kafirta saboda tana hukunci ba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba sai a zo a masallaci mutane suna sallar asuba sai a bude musu wuta ya an ce musulmi su ce kai ƙarya ne ai sun yarda da hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba don haka kafirai ne wa ya ce maka musulmi sun yadda da wannan hukuncin shi ne yadda ce a yi wa ya yadda da shi ko ya ce daidai da na Allah yake ko ya ce ya fi na Allah ko ya ce shi wannan madadin na Allah ne ba matsala na tafiya da shi wa ya ce cikin musulmi babu to amma saboda an sanya wannan tunanin da shi za a halattar da jinin miliyoyin musulmai kaga sai da manto matasan musulmi wanda kamata su haɗe kai su yi karatu su yi bincike su karanta addini su karanta ilimi na boko su iya su tunkari makiya yanzu kuma su ne suke nan suna ruguza al'ummarsu kaga sai da manto aikin da kamata kafiri yayi wani musulmi yana yi musu wannan aikin suna ce suna bacci su mun fahimci wannan da kyau to idan muka zo bayan mun yi bayanin waɗannan kalmomin sai mu ji zuwa ga matsala ta gaba kafin wannan ma at-takfir wato matsala ta gaba kenan kalmar mutar ta biyu at-takfir kafirtar da wani kafirtar da wani akwai ka'ida da aka tabbatas wadda dole sai an yi aiki da ita kun ga wannan abin ba sabo bane a duniyar musulmi akwai aqida ta ƴan shi'a sun kafirtar da duk wani mutum wanda ba akan aqidar shi an ci yake ba akwai khawarij waɗanda suna kafirtar da duk mutumin da ba a aqidar su yake ba akwai mu'tazila su ma suka ce duk wanda yake aikata kaba'ira su khawarij in ka awaje su in ka aikata kaba'ira ka kafirta in baka tuba ba dan mutum mu'tazila suka ce a nan duniya wanda ya aikata kaba'ira bai manzila bai da manzila ta yi su ba su ce mishi mumini ba su ce mishi kafir amma a lahira in bai tuba ba zai shiga wuta khalidan mukhalladan fi nar to kaga da akwai soki buru su saboda shi a nan duniya ba mumini bane ba kuma kafiri bane suna kafa hujja la yazni zani ila yazni wa huwa mu'min kun ka ce to nasoshi sun ce bai da imani kuma su ba su da ce bai kafiri sai suka ce to a tsaya manzila bai da manzila ta yi to a hankali irtifa'un naqidain muha baiwa mutun ya zama ba musulmi ba kuma ya zama kafiri ba sai dai ai guda sannan kuma in har haka dane to a lahira biyarsa shi ba mumini ba kuma ba kafiri kuma akai shi wuta kuma ya dawama tunda ya kamata ko dai in mumini ne akai shi ina in kafiri ne to sai suka kai shi wuta kuma suka tabbatar da shi kenan kaga sun kifitowa hakikatan su fadi aqidar su shi yasa Sheikh Nasiruddin Sa'di cikin tafsirin sa Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan da yazo a cikin suratul Nisa yana bayani inda Allah ke cewa tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin ko kuma yudkhiluhu jannatin aw ta qira'a kidan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha ko yudkhiluhu naran khalidan fiha qira'u in وله عذاب مهين سيكي تيوا ابو نفر كودي ده الله يتي تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله كون يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين اما وجه ان متي سيتي خالدا فيها ده يكي من لفظين ساي اما معنى سمي جمعي كان اي تيوا من متون دايا ان كغرا ما كوما من يا كوما جمعي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ستي وما هم بمؤمنين يا كما تيتي وما هو بمؤمن تو نسيتي كانكتا ما خالدين فيها ديتي خالد فيها كوم با مساله لفظي شي داي معلم با كاسكي كاي بان دا ونا كوني ديتي خالدين سبو دا ماسو ايماني متاني ني ماسو درجه ا وجهن الله ستي خالدين اما كافر باسو دكي با وجه الله ستي خالد فيها mun ji wannan da kyau to Nasiruddin Sa'di yake cewa anan yana bar mu'tazila raddi yana khawarij raddi yace to Allah ya ce wanda ya masa da'a aljanna wanda ya saba mishi wuta to wanda ya imani da shi kuma ya saba mishi anan ba ibayen sa kai kuma ka zo ka kai shi wuta kina ka kasa umma alqur'ani tunda shi ba sabo gare shi khalis ba ba aikin da'a gare shi khalis ba ya hada bi kuma Allah yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah ashe ana yace da yasu asallahu ayatu alaihim inna allaha ghafurur rahim sadaka yan uwa musulmi su khawarij da mu'tazila sun fi shekara 1000 su durun kasa khawarij sun yaki aliyu mu'tazila tun zamanin al-hasan al-basri shi'a tun zamanin sayyidina ali kuma sun yaki Ali din kansa waɗannan mutanen su khawarij sun kafirtar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirtar da Muawiya sun kafirtar da sayyidina Ali radiyallahu anhu mu'tazila shi'a sun kafirtar da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam banda sahabi uku a wata riwaya hudu a wata riwaya shidda a wata riwaya bakwai bakin bakwai to ashe mas'ala ta kafirtarwa ba wani abu bane wanda yau ne aka fara ganin sa a duniyar musulmi sai dai su turawa sun fahimci wannan zai taimake su to sai su yi kokari su taimaka ma irin waɗannan aqidu da kudade da makamai da labarai saboda su ruguza kasashen musulmai ƴan qur'aniyun da kace ƴan qur'aniyun ba yau ne aka fara su ba burbushin su tun zamanin ƴan shi'a sun kafirtar da sahabbai kaga sun watsa da duk hadisin da an ka ruwaito in ba ga waɗannan sahabban nasu waɗanda suka yadda da su mu sahabbai duka namu khawarij duk hadisin da sahabban musa da su watsa da shi kaga an biyo hanya kin yadda waɗansu suka fara suka ce in hadisi bisa alqur'ani za su yi aiki da shi wanda sai alqur'ani to ya za ya ga hadisi ya sa alqur'ani da hadisi ne bai yiwa kaga hanya ce ta bijire ma hadisi haka mu'tazila sai su zabi hadisi duk wanda bai saba ma hankali ba domin su suna gabatar da hankali akan nassu to hankalinka yafi Allah yafi wahayin manzo sallallahu alaihi wa sallam da akai masa a antum a'lamu am billah kaga dole in nassi yazo in ya saba ma hankali na in dai tabbas nassi ya tabbata to hankali na ya kuskure to su ma sai suka watsar da hadisi ne da ba su ka kirtar da hadisi ne ba shi yasa Imam Shafi'i in ka diba cikin littafin sa Ar-Risala yana littafi Ar-Risala ba wannan risala ta fiqh al-Maliki da muke karatu ta Abu Zaid al-Qayrawani risala ta Imam Shafi'i a cikin usul al-fiqh wannan risala kuma cikin fiqh al-Maliki ya tattauna da ɗaya daga cikin ƴan Qur'aniyun da zamanin shi kuma Imam Shafi'i ya bar duniya hijira tare da shekara 204 kenan wannan ya nuna cewa wannan waɗannan aqidun ba yau ne aka fara su ba akwai shi to yanzu ashe mas'ala ta kafitarwa da daddar mas'ala ce kuma ashe kowane zamani da kuke iske yanzu khawarij su mu'tazila har yanzu babu wata daula ko ne yanki da ake to ana samun su amma dai ana samun waɗanda suka kawo wannan aqidun su rinka yaka su khawarij yanzu idan muka duba a kasar Algeria suna da ma wani yanki wanda yake da su khawarij na al-ibadiyya suna da yankin su idan ka je da sallar su da komai irin ta khawarij kai yanzu ka je ba za ka yi sallah tare da su sai ka ga da suke yan shi'a suna da daular su ta Iran da kuma daula ta Syria su ne duk da yake wancan Iran shi'a ce ta al-Ithna Ashariya su kuma wancan shi'a ce ta al-Batiniya al-Isma'iliya kasar Syria al-muhimu dai waɗannan aqidun akwai su kuma makiyan addinin musulunci suna ribantar matasa da waɗannan aqidu don saboda su ruguza kasashensu mas'ala ta kafirtarwa kenan mun ji mu'tazila suna da nasu ko mu ce khawarij mu'tazila suna cewa manzila bainal manzilatayn gashi nan dai ga ɗan qur'ani yusuf wanda ya riƙa hadisi ya kafirta to ga shi'a sun kafirtar da sahabbai balantana mu don haka dan wani ya kafirtar da kai kakkai mamaki in sahabbai Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannat Allah ya ce yan aljanna ne ka zo ya ce a kafirai ne ba su ga aljanna to balantana kai wani ya ce ba kafiri takfir shine ana nufin kafirtarwa yana da rassa manya guda biyu akwai at-takfir al-mujmal akwai at-takfir al-mu'ayyan ko takfir al-mu'ayyan shine takfir al-mujmal ka kafirtar da abu a jumlace akwai at-takfir al-mu'ayyan ka kafirtar da abu amma a tantance misalin takfir al-mujmal ka ce duk mutumin da yake yin shirka kafiri ne tabbas inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tabbas duk mai yin shirka kafiri ne akwai takfir al-mu'ayyan ka ce wane kafiri ne rashin bambantawa tsakankanin waɗannan yana da hatsari ga al'umma yana da hatsari ga ɗaliban ilimi akwai kafiri wanda bai taɓa shiga musulunci ba akwai mutumin da zai shiga musulunci ya fitar da cewa addinin musulunci ya yi ridda ko ba karamin bane to ya za mu bambanta kuma ya za mu gane su shi takfirul mujmal bai da matsala in dai nassi ya tabbata ya ce masu aiki kaza kafirai ne mun ka ce kafiri ne bai matsala kafiri ne wanda ya aikata wannan abin Allah ne ya faɗa sannan mas'ala ta kafirtarwa kamar yadda malamai suke cewa ba mas'ala bace da za ta dawo zuwa gare ka kai karan kanka dan yana daga cikin abin da ke ƙara matsala wani da zaran kuna kiyaye da shi kuna gaba da shi sai ya dora maka blaster da ya ga wancan bai yi mai ba sai ce wancan ai kafiri ne ba haka ne ake yi ba mas'ala ce tana da alaka da aya ta alqur'ani mai girma koko hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da Sheikh Ibn Sabir ya faɗa da sauran malamai ba wai zauku ɗinka bane kawai kai ka zauna kawai ka ci to ka koshi sai wai kai wancan kafiri ne wancan unguwar kafirai ne mutanen ƙasa kaza kafirai ne haka kawai ina dalili wanda ga hadisai na Manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce ma mutum kafiri to ɗaya da su sai ya tashi da ita in wanda in ta tabbata ga shi wancan ɗin wanda aka faɗa ba koko ta dawo ga wanda shi ya faɗa ita kaga matsala ce mai hatsari muna jin wannan da kyau takfir al-mu'ayyan ka ce wane kafiri ne to yana buƙatar ƙa'ida wadda suke kira tawafuru shurut wantifa'ul mawani' tawafuru shurut wantifa'ul mawani' malaman aqida suna bayani kan nawaqidul islam abubuwan da ke warware mutum musuluncinsa akwai nawaqidul wudu abubuwan da ke warware a rallako cikin fiqhu to su ku malaman aqida suna magana kan nawaqidul islam wal iman abubuwan dake warware mutum imani da musulunci tawafuru shurut mi yake rufi duk hukuncin da za a yi ko cikin aqida ne ko cikin fiqh ne ko ma hukunci ne ma wanda bai shafi shari'a ba ana buƙatar wannan ababe guda biyu mu rike da kyau tawafuru shurut wa intifa'ul mawani sharuɗa sai sun cika gaba ɗaya sun tabbata na kafirtar da mutum ga sun cika sannan kuma almawani abubuwan da ke kore hakan gashi wani lokacin sharuɗa za su cika mutum ya kafirta amma kuma sai a samu abin da zai zo ya hana kafirtar da shi wannan magana ce wani ɗalibin ilimi ba zai ba ya fahimtar ya ke so a ce da wannan kuma haka ba ya dai kawai dai an yi larabci amma sai an ba da misali misali akwai ababen da ka yi so ka kafirta an san su malamai suna bayani kan su kamar izgiri da addini al-istihza'u bid-din wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا الله لبنى متوع شهنا من إيمان يلا يكافرت كوكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كن كافرت دومين سمنا فكيبا ما سو إيماني بني إيمان سنة ظاهريني تو إن تندى أنا أكاكم ما سو إيماني تو إذا كن كافرت dona yace to ai su muna fakari bisu ga yin musu cikin musulunci ba a zahiri su mu'mine ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin to yanzu mutum gashi yayi istihza'u bid-din a zahirin nasi yayi ya kafirta to amma muna buƙatar tawafuru shurut na farko sai mu samu mutum yayi izgiri da addini amma ko da muke bincikawa shi bai ma san addini ba sabon shiga musulunci ne bai san da wannan mas'ala yu'dharu bil jahl sai ai masa uzuri da jahilci ashe muna buƙatar sharadin kafirtar da mutum ya zama to ya sani na biyu yana yiwuwa mutum ya zagi Allah wanda ya zagi Allah mene ne shi kafiri ne ga shi za mu kafirtar da shi sai muka zo sai muka iske mutumin nan ko da aka bincika ashe da kabaru ya hito mahukaci ne kabaru shi ne gidan likitan mahukata ko asibitin mahukata yanzu kana zuwa ka ce ma mahukaci kai kai da ka zagi Allah kai kafiri ne da kotu ta musulunci da kotu ta turawa babu mai yin hukuncin mahaukaci ce sakakka da mahaukaci ya ma illa wallahi in yi ma illa ya ma banza illa mun ji wannan kenan ana buƙatar mutum ya sani kuma yana da hankali sai aka zo aka iske mutum ya zagi Allah amma ko da an ka bincika yaro ne ɗan shekara biyar muna kafirtar da shi bai balaga ba shurutu taklif mustabata akan shi ko ko mutun yayi abu akan mantuwa mutun ne jakarsa akwai alqur'ani a ciki sai yazo sai jefar da wannan jakar yin jifa da alqur'ani zai zama alama na kafirci amma ashe ya manta wannan jakar akwai alqur'ani a cikinta mutum ne yana saman mashin sai mashin ya kada shi sai ya yi jifa da jaka akwai alkur'ani a ciki akan kuskure ba za mu kafirtar da shi ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ashe da mantuwa da kuskure da jahilci abubuwa ne wanda suna sa ai mutum uzuri ba za a kafirtar da shi ba amin abu na gaba mutum ne ya faɗi kalmar kafirci ya zagi ubangiji wal'iyadu billah gashi yana da hankali ba mantuwa yayi ba ba kuskure yayi ba ba jahilta yayi ba sai muka bincika ashe tilastar da shi aka yi za a hallaka shi sai mu ce bai kafirta ba dan Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman lokacin da na ayar ta sako sahabbai amma rabbi ya sako kafa da suka tarihi suka ce ko ka kafirce mu addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu kashe ka ko ko sai wani musulmi kazzab ne ya tare mutum biyu cikin su guda yace ya kafirta guda yace ba dan shi ba zai kafirta ba suka kashe shi babu ai ba matsala yayi aiki da al'azima a cikin usulul fiqh shi ko wannan yace ya kafirta suka sake shi ya aiki da rukhsa yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ya faru ni fa na faɗi mummunan magana kuma da tafita daga cikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi lokacin da ka faɗi wannan kalmar shin kai ka yarda da abin da ka faɗa kana jin wannan abin cikin zuciyarka ce a ni ban yarda ba kawai dai na shiga cikin matsala na ga halaka ni sai ni faɗa ko ba haka ba yace to ji babu wani abu akan ka ashe ana mutun uzuri da mi da an tilastar da shi shi yasa hadisi ba na manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo ce man wajadtumuhu ya'malu amal qaumi lutin faqtulu alqatil fa'il wal maf'ul malamai suka ce sai an bi sharuda shi al maf'ul ya yadda ko bai yadda ba tana tilastar da shi akan ina zance kashe shi kuma shi yasa akwai lokacin da zaka yi abu karan kanka ba cikin kana so ba akwai wani yayanmu ina tuna wata kissar sa za su ji Sokoto daga Kwanni zuwa Sokoto sun kama hanya suna tafiya sai ɗan sara suka ko ɗan daba ake cikin su kowa sai suka tare su akan hanya to su sharaɗin su idan suka faɗi abu ka faɗi wannan abin idan baka faɗa ba su sari ka akwai adda an wasa aka haɗu da su suka ce ruwa to bi za ka ce kai in kana son ka tsira mi za ka ce ruwa ko sun ka ce ruwa ya ce gulbi ya ka ce waya a shi ke nan ba gulbi shi ne kuma ruwa ko
ta
ka ce wuce kesa akwai abubuwan da mutum yake yi cirtar da shi aka yi to kuma kai ka zo ka mishi hukunci kaga kai kanka ba ka fahimci shari'a ba kuma ka zo ka da mutane hukunci da yawan al'ummominmu saura kusan addini da yawan al'ummominmu saura hatta da demokradiyyar da ake zance yau kafirin sun mamaye aikin da ake yi da ita ba mai amfani demokradiyya a gidansa ko tsakaninsa da matarsa ko ƴaƴansa abu ne da lokaci ba za mu iya cewa za mu tunkari su irin yadda muke so ba saboda babu da ilimin da za mu kare ƙasashenmu yanzu ƙasar Rasha da aka taɓa ta kare kanta saboda tana kwamin nukiliya kai kuma yanzu labarin ƙasar ka ba su yake baka shi yau in ORTN ta ba da labarin Niger sai kai shakka amma an ka ce BBC ta faɗi wani sai shi gaskata BBC bai gaskata alƙur'ani ya fi yarda da abin da BBC ta ce da abin da alƙur'ani ya ce su gaba ka labarin ƙasar ka sun kewaye ka sun sa maka matsaloli su buga maka kuɗaɗe musamman pays francophone sun san labarin ƙasar ka sun san yadda ake tada maka hatsariya da ƴan adawa da ƴan kwadago da ƴan da ƴan da ƴan da ƴan da ƴan da ƴan gashi nan ta ko ina suna ɗaure da kai in ka ce za ka yi sauri ka ce ga abin da za ka yi ƙarshe ba musulunci za ka yi ba aiki ba hatta da ƙasashen Afirka da muke gani yanzu suna samun kubuta wasu daga cikin su da taimakon ƙasar Rasha yau ƙasar Mali da Burkina da ake gani sun kubce musu ai ba wai sun musu kaɗai ba ne har da taimakon ƙasar Rasha da labaranta da satellitinta tauraron ɗan adam take ba su labarin yadda ake yi to yanzu an samu mutum ya aikata abu na kafirci mun samu sharuɗa sun cika ba mu samu mani ba wanda zai hana mu kafirtar da shi mani kamar abin da ke hanawa daga mana'a yamna'u man'a babi ne mai faɗi kadi ba cikin usulul fiqh za ka ga almawani anwa'ul mawani to lokacin da kake son ka kafirtar da mutum ka ce wane kafiri ne ashe sai ka tabbatar da waɗannan sharuɗan gaba ɗaya sun cika sun tabbata a kai shi. Ya balaga, yana da hankali ko ba haka ba? Sannan kuma ya sani bai jahilci al'amarin ba, ba cilasar da shi aka yi ba, ba mantuwa yi ba, ba kuskure yi ba. Bayan wannan sai an tabbatar da mutumin nan bayan yana da hankali ya cika sharuɗin taklif, to kuma hankalinsa bai gushe ba ko da mai hankali ne, saboda hankalin ɗan adam akwai lokacin da yake gushewa bayan yana da hankali. Mutumin da ya yi fushi, ya yi fushi, fushin shi ya tsananta, wani lokacin fushi ya saɗa arba cikin hayyacinsa, farin ciki wani lokacin ya saɗa arba cikin hayyacinsa. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Abu Bakra yana cikin sahih Bukhari da Muslim ya ce, kada ɗayan ku yi hukunci wa huwa ghadban, ina cikin fushi. So mai lokacin da kake cikin fushi babu zance kai hukunci, babu hankalin bai aiki, musamman in fushi ya tsananta. Shi ya sa ake ba da labarin wani alkali ko ba haka ba cikin fukaha, ta ban sani ba dai ko kisar ta inganta, amma dai irin kisoshi da ake bayarwa. Wata mata ta zo ta kawo ƙarin mijinta wajen alƙali, ta ce mijinta ya mare ta, to shi kuwa shi alƙali lokacin ko da ya fito daga gida an dako shi, an gane ko ran shi a ɓace, mijina ne ya mare ni, muna abin ga tattaunawa da shi, ya ce an mare banza, ya mare banza. A wannan lokacin ana karɓa ba, saboda hushi ya hau. Shi yasa mutum ne ya faɗi kalma ta kafirci amma ya sha giya ya yi maye tilin bisa inda yake, ba a kafirtar da shi, saboda hankalin ya ɗan gushe wani lokaci. Shi yasa Allah ce, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Shi yasa idan mutum ya saki matarsa cikin fushi ko yayi maye, sai malamai suka ce ayi tafsiri, ba a ci ba ciku ba a ci tasa. Idan mayen shi bai sa hankalin shi guce ba, hushin ko farin ciki bai sa hankalin shi gushe ba, to nan sakin ya tabbata, domin hankalin na tare da shi. Idan hankalin shi ya gushe, hushi ne wanda bai san abin da yake yi ba, to nan ba za a ce sakin ya tabbata. Kuma sai ka yi hattara kakka ce ka buɗe mutane wannan kofa don kullum sai mutum ya ce a shi ya saki matarsa cikin hushi ne, to ana saki mace babu hushi, ba a fitina. Daga cikin fuqahat da malamai suke bayarwa shi ne, wani mutum yana da mata huɗu, ran shi a ɓaci kullum suna rigima, farmakon su zauna lafiya a je a nemo su abinci da su da 'ya'yansu, tunda duniya dama jiran lokacin tafiya ne muke yi, amma kullum sai a tada fitina, kullum ana fitina a gidansa. Ran nan ya zo kawai ya zauna bakin shago kawai sai ya je ana rigima a gidansa, aka zo aka gaya masa yi da zuwa iska biyu suna rigima suna faɗa, sai ce to dukkan waɗannan na yi muku saki uku uku. To ashe guda tana tsaye tana rabo,
tana kallo
a rabo, tana kokarin ta raba su, ba da suna faɗa tana son shiga tsakanin su,
sai da magar ta ba
eh ta na suka ce to lamari fa to ni da bare bare wuri, yace to ke ma na saki ki saki uku ta hudu tana tsaye ita ku can bakin kofar daki, tace mai gida lahiya yace ke ma na saki ki saki mata makwabcin shi tace kai wanda mutun ya kake, yace ke ma na saki. Kaka mata makwabci kuma ya mutu suke uku. To kun ga ashe hankali in ya gushe saboda fushi ko farin ciki ko maye, ba a tabbatar mutum da hukunci. Shi yasa annabi Musa alayhi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammus taslim yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul, amma sai Allah ya bamu labari yanzu wanda ya dauki alqur'ani, ya sa alqur'ani ne jefar da shi yayi mu al-istighfaf bid-din daga cikin addinin musulunci. Allah yake bamu labari a cikin suratul a'raf, walamma raja'a musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di أعجلتم أمر ربكم التي وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يزره إليه. قال لنا التوراني بقنا التي النبي موسى بويسى حبيبني ba annabi bane kadai ba rasulu bane shi na daga cikin ulul azmi min ar-rusul ya dauki magana Allah ya jefa da ita amma sai Allah ya ba mu labari yace walamma sakata an musa al-ghadab akhara al-alwah malamin balaga suka ce an yi isti'ara makaliya anan ko domin as-sukut wato alama ce ta dan adam rumiz min shay'in lawazimi wato sakata an musa al-ghadab lokacin da kushi yayi kawaici yayi shiru daga annabi musa ma'ana kamar an sifanta kushi abu ne yana taratsi yana kuwa akhara al-alwah kaga Allah bai kama annabi musa ba da wannan na farko annabi Musa bai hushi ba don duniya ya iska ana shirka na biyu annabi Musa ya yi hushi wanda ya fita cikin hayyacinsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai kama annabi Musa ba da abinda ya aikata to ɗan uwa musulmi saboda lokaci ya matso kwarai da gaske kafin mu ba ɗan uwa su yi mana bayani shine cewa mas'ala ta kafirtarwa musamman wadda take da alaka da al-mu'ayyan a ce wane kafiri ne ko a kafirtar da mutunansu mutane ko wani gungu na wani gari ko na wani yanki ai ta'yinin su abu ne wanda yana buƙatar tawafuru shurut wa intifa'ul mawani in ba haka ba kullun matasan mu za a ce musu mun kafirta su zo su ɗauki makamai su yi ta kisan musulmi bayan Allah ba tare da sun san wannan ba kuma wannan suna taimaka ma makiya ne domin su ba su kashe kafirai ba wake ba su makaban ba su suka kera su ba kafiri ne wake ba su kudaden da suke gudanar da aikin su kafiri ne wake ba su kaki wanda suke sawa ko uniform ko tuni kafiri ne wake ba su labarai na jami'an tsaro ta fuskar tauraron dan adam da sauransu kafirai ne sun bar wanda ya kamata su yaƙa sun dawo suna yaƙar al'ummarsu dalili kuma saboda wannan matsala ta at-takfir wannan shine abin da ke so in ja hankalin ƴan uwa ana nuna mini lokaci ya matso ne ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala kuma za mu yi kokari za mu koma a garin da magaram zuwa asabar mu tafi garin maradi insha Allah dan gabatar da daura da karatu in Allah ya yarda ƴan uwa nan dan dakanta sai wani lokaci in Allah ya kaddara ko mun samu sake dawowa dan kawo ziyara abinda muka faɗa ya zaman tudi dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.